Carina, no, cuidado con el equipo. Yo por el que
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما يسر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته دا كتن شوى تردكو أولا رانا تأتي برشا تكوز غوطان نوام بانا شكرا تدبو بيدا شا بخي وان دي زودة دا عشرين دا تكوز غوطان سفر نشكرا تدبو دار داري خدودة ثلاثين دا ترى ما يجرى أن محمد صلى الله عليه وسلم دا بكرم مكز ومدينة da ku kuma da sakonin tambayoyin ku cikin shirin fasihu rahmani akan lambobin wayar mu da aka saba na 0800 555 4443 da kuma 0700 777 4442 sai kuma sakon WhatsApp akan 0700 760 4455 haka zalika za ku iya kuma da adireshin email na fasihunrahma@yahoo.com da kuma shafin fasihun rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ake samun damar domin amsa tambayoyin naku kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku je haka makallah
alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bada labarin abinda ya faru na kissar ƴaƴan annabi Adam alayhi salam guda biyu wanda ɗaya ya kashe ɗaya daga baya ya rika yin nadama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ajli zalika to saboda wannan ne katabna ala bani isra'il muka wajabta wa al'ummar banu isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin cewa duk wanda ya kashe wata rai ba tare da alhaki ba ba tare da wani ya kashe wani rai ba ko fasadin fil ardi ko ba tare da wata barna a cikin kasa ba fa ka annama qatala an-nasa jami'a to kamar ya kashe dukkanin mutane ne wa man ahyaha wanda yayi dalilin rayuwar wannan rai fa ka annama ahya an-nasa jami'a kamar yayi dalilin rayuwar mutane ne gaba daya babu shakka yana daga cikin alamomin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata a cikin hadisi sahihi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa wa an yakthura al-harj wato kashakashi su yawaita wato yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a yawaita jin labarin an kashe wani wani ya kashe wani uba ya kashe ɗansa ɗa ya kashe ubansa mata ta kashe mijinta, mijin ya kashe matarsa, kishiyarta ta kashe kishiyarta, aboki ya kashe abokinsa. Ai ta jin irin waɗannan labarurruka ko kuwa a labarurrukan tashin hankula na kashe-kashe, kabila kaza suna faɗa da kabila kaza suna ta kashe junansu, ko al'umma kaza suna faɗa da al'umma kaza suna ta kashe junansu, ko masu bin addini iri kaza suna ta kashe masu bin addini iri kaza. Suna faɗa suna ta kakkashe junansu irin waɗannan labarurruka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yawaita jinsu wanda wannan alama ce ta cewa ana ƙara kusantar lokacin tashin alkiyama kuma wannan shi ne abinda yanzu muke ta ji muke ta gani suna ta faruwa a ko ina a duniya banda yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da zubar da jini babu abinda kake ji idan ka kama kafofin watsa labarai wanda ake sauraro da waɗanda ake gani da waɗanda ake karantawa babu abinda za ka gani irin wannan kusan su ne suka fi komai yawa irin waɗannan labaru su suka fi ko waɗannan labaru yawa a cikin kafofin watsa labarai in baka ji kisa ba to ka ji an raunta ka ji an zubar da jini to babu shakka wannan yana ƙara gaskatar mana da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato alamin min alamin nubuwa ya ba da labarin ɗaukar wani abu kuma daga ƙarshe a zo a ɗan shiga shi ya faru kamar yadda ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin nasa yana cewa har za ta kai ma a rika kashe mutum wanda ya yi kisan bai san dalilin da ya sa ya yi kisan ba ballantana shi wanda aka kashe bai san menene ya sa za a kashe shi ko aka kashe shi ba su babu shakka wannan kashe rai ba karamin laifi ba ne a gurin Allah subhanahu wataala zubar da jini da kashe rai ba bisa wani haƙƙi ba wannan kusan shi ne laifi na biyu bayan shirka da Allah bayan laifin kafirci bayan laifin shirka to babu laifin da ya kai a kashe rai ba tare da haƙƙi ba wannan aya da take cikin suratul ma'ida tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke ba da tsoro ƙwarai da gaske suke razana duk wani mai hankali game da ya yi zama sanadiyar kashe rai kamar yadda suke nuna wato suke nuna daraja da ɗaukaka da matsayi da lada na wanda ya yi sanadiyar rayuwar wani ko kubutar wani daga cikin al'umma Allah subhanahu wata'ala za mu ga a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wanda duk ya kashe wata rai ko wani rai ba tare da wani haƙƙi ba to wannan kamar ya kashe rayuka ne na mutane duka idan kuma ya yi sanadiyar rayuwar wannan rai kamar ya yi sanadiyar rayuwar mutane da duka a wajen wannan tashbihi tsakanin wanda ya kashe rai ɗaya da wanda ya kashe mutane duka da farko dukkaninsu sun haɗu wajen saɓon Allah subhanahu wata'ala da saɓon manzonsa sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsu sun haɗu wajen saɓa wa umarnin Allah da manzonsa dukkaninsu sun haɗu wajen jefa kansu cikin uquba da azaba ta Ubangiji dukkaninsu sun haɗu wajen wato cancantar fushin Allah subhanahu wata'ala da la'antarsa dukkaninsu sun haɗu wajen cancantar zama mai tsawo ko dindindin a cikin wutar jahannama zama mai tsawo idan ba sun halatta kisan ba in ku har suna ganin kisan ma halal ne to waɗannan za ba su dawwama ne a cikin wuta domin halatta abin da Allah ya haramta kafirci ne kuma dukkanin waɗannan da mai kashe rai ɗaya da wanda ya kashe rayukan mutane gaba ɗaya dukkaninsu sun haɗu wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu tarihin azaba mai girma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce min ajli wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا ونبي كشف مؤمن جهنم فجزاؤه جهنم تو جهنم تيسا كما كنسا خالدا فيها زي جوما أشكيك كو زي زمامي صو أشكيك كافين فشي بشي وغضب الله عليه كما ألا زي فشي بشي wala annahu kuma Allah zai la'ance shi wa ajalahu azaban azima kuma Allah zai tanadar masa azaba mai girma da cewa azaban nan za ta zama tawani tafuwani wato tawani tafuwani domin kisa kisa ne dukkanin su duk wani kisa fitar da wato sanadiyya ce ko wani abu ne da zai yi sanadiyyar fitar ran wani daga cikin wato ɗan adam to amma kuma wani sai ya fi wani azaba wanda zai kashe annabi a gaba daidai yake ne wanda zai kashe gaba garin mutane ko wani wanda zai ba annabi ba wanda zai kashe wani limami ko shugaba ko mai wa'azi ko wani malami wanda yake umarni da kyakkyawan aiki laifinsa babu shakka ya ɗara laifin wanda ba zai kashe wani wanda bai kai wannan matsayi a cikin al'umma ba to amma dukkaninsu sun haɗu wajen cancantar azaba mai girma a gurin Allah duk azaba da Allah subhanahu wata'ala zai kirawo su mai girma to babu shakka tana da girma domin jujjuya girman Ubangiji subhanahu wata'ala ya kirawo wannan azaba da cewa mai girma ce to babu shakka kaga lallai ta tabbata azaba ce ba ƙanƙanuwa ba to haka nan da mutumin da ya kashe rai ɗaya da wanda ya kashe rayuka da yawa sun yi tarayya wajen cancantar da tartar musu suma da hukuncin kisa matukar dai ba afuwa aka samu ba ga wanda ya kashe mutum ɗan uwansa su yi masa afuwa ko wasu daga cikin ɗan uwansa amma sun cancance su ma a zuba wato a sayar da musu da tasu rayuwar hakanan sun yi tarayya wajen jara'a wato kiya wato zubar da jini na haram kowannensu ya nuna zai iya zubar da jini na haram ba tare da tsadar ba domin wanda zai iya kashe rai ba bisa cancanta ba ba bisa haƙƙi ba kawai kawai din ya zama ya yi ƙarna a bayan ƙasa ko ko a'a din ya kwaci dukiyarsa ya karɓi wani abu daga hannunsa wannan yadda zai iya rashin zai iya kashe rai ɗaya babu shakka zai iya kashe rai goma zai iya kashe rai ɗari ba zai iya kashe rai kashe ran duk wani wanda yake da ikon kashe shi ya samu damar kashe shi kuma wannan yana nuna cewa yana shi wannan mai yin wannan aiki yana gaba da dukkan wani jinsi na dan adam zai iya sanadiyar salwantar masa da rayuwarsa hakanan sun yi tarayya wato wanda zai kashe rai daya wanda zai kashe rayuka na mutane duka duk waɗannan sun yi tarayya wajen kirawo wanda yake wannan aiki fasiki ko a kira shi azzalimi ko a kirawo shi mai saban Allah domin wanda ya kashe rai daya ya zama azzalimi ya zama fasiki ya zama mai saban Allah kamar mutumin da ya kashe rayuka da yawa hakanan Allah subhanahu wata'ala ya sanya muminai wajen yadda suke ƙaunar junansu suke son junansu suke da zumunci a tsakaninsu ya sanya su kamar wani jiki ne guda ɗaya wanda idan wata gaba ta kamu da ciwo ko rashin lafiya sauran gaɓoɓi na jiki gaba ɗaya za su tashi da zazzaɓi da rashin bacci don haka idan wani wanda zai zama mai laifi ko wani wanda zai yi kisa zai kashe wani daga cikin al'umma su kamar ya tuko wani wato ta gaba ne daga cikin gaba ta zamantakewa ta yan adam ta mumine to kamar ya lalata sauran jikin ne gaba daya domin wanda ya tutar da ta gaba daga cikin mutum kamar ya taɓa sauran gaɓoɓi ne nashi gaba daya ya sanya sauran gaɓoɓi duka za su tarayya wajen jin raɗaɗi da zafi na wannan cutarwa da yi to haka wanda ya cutar da mumini guda ɗaya kamar ya cutar da dukkan mumini ne wanda ya cutar da dukkan mumini babu shakka ya cutar da dukkan mutane ne domin Allah subhanahu wata'ala yana ba wa mutane kariya da samuwar muminin da suke tsakaninsu idan har ya cutar da wanda a dalilinsa ake samun kariya to ya cutar da wanda ake karewa dora ka faka annan ma katalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yake cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tuqtalu nafsun zulman bi ghairi haqqin illa kana 'ala ibn adam al-awwal kiflun min dunyaha lianahu awwalu man sanna al-qatl Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani rai da za a kashe bisa zalunci ba bisa haƙƙi ba face ɗan adam da farko yana da kamasho daga jinin da aka zubar na wannan ɗan adam ɗan adam da farko shine wanda ya yi rigima da ɗan uwansa shine Qabil wanda ya yi rigima da ɗan uwansa Habil kamar yadda yake cikin littafin tarihi ya kashe shi wannan shine farkon kisa da aka fara a duniya farkon kisa da aka fara a duniya shine kisan da dan Adam ya wa dan uwansa da suka fito ciki daya kamar su ƴaƴan Adam da Hawwa to zama na daya ya kashe daya to wannan shine farkon kisa da aka fara yi a doran kasa to daga lokacin duk wani wanda ya yi kisa to wannan dan Adam na farko yana da kamasho cikin wannan kisa da ya yi za mu ga cewa babu wani laifi da aka sanya masa wato hukuma irin wannan babu inda aka ce duk wanda ya yi zina to mazinaci na farko yana da kamasho a cikin zinarsa babu inda aka taɓa faɗar haka babu inda aka taɓa faɗar cewa dukkan wanda ya sata farawan farko a bayan kasa yana da kamasho a cikin wannan satar tashi babu inda aka taɓa rubuta cewa duk wani wanda ya sha giya to mashayin giya na farko yana da kamasho a cikin wannan shan giyar da ya yi duk da cewa wanda ya fara shirka a duniya ya fara kirkiro da hada Allah da wani a bauta yana da kamashin duk waɗanda suka zo suka yi shirka wannan shine kuma shine mafi girman laifi idan har wanda ya yi kisa na farko yana ɗaukan kamashin duk wani kisa da aka yi a duniya to babu shakka wanda ya shirka shi ya fi wannan cancantar ya ɗauki irin wannan laifi saboda haka shirkin farko a duniya yana da kamashi da dukkan wasu mushrikai da aka taɓa yi a bayan kisa saboda shi ne farkon wanda ya sunnanta shirka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Amr ibn Luhai ana yi masa azaba da wata azaba mai tsanani a wuta domin shi ne farkon wato wanda ya fara canza addinin annabi Ibrahim alaihi salam cikin al'ummar larabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ga Amr ibn Luhai yana jan yan hanjinsa a cikin wutar jahannama saboda shi ne farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka a cikin ƙabilar Khuza'a daga nan kuma ta fantsama ta shiga cikin sauran ƙabilun larabawa a cikin yawace-yawacensa da yake yi a ƙasashe na laraba kamar ƙasar Sham idan ya haɗu da wasu ƙabilu da suke bautar gumaka don haka sai ya siyo waɗannan gumaka ya zo ya kawo su cikin al'ummar larabawa waɗanda ba su san bautar wani Allah ba ya fara ƙasasa musu wannan bauta ta wani Allah ya canza addinin annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi ne addinin da larabawa suka buɗe ido suka gani kuma suka samu kansu a ciki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a cikin wuta da ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a gaban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a cikin wuta da jan hanjin cikinsa a cikin wutar jahannama shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce wa bani isra'ila wala takunu awwala kafirin bih kar ku zama farkon wanda za ku kafircewa wato saƙon da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi da shi ko alqur'ani domin idan kuka yi to dukkan wani wasu wanda suke jinsin ku idan suka zo su ma haka za su yi to kuma haka aka yi da a ce bani isra'ila na suka samu wato kansu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi imani sun rungumi abin da ya zo da shi na alqur'ani sun yarda da shi sun gaskata shi to wannan zai sa waɗanda za su zo bayan su to za su yi koyi da su wajen gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da rungumar abin da ya zo da shi to amma da suka bantare suka bijire suka ƙaryata Allah da manzon suka ƙaryata abin da ya zo da shi na alqur'ani sai ya zama an yi koyi da su sai ya zama su ma sun sunnanta wata mummunar sunna wacce waɗanda suka zo bayan su suka bi su a kai to shi yasa Allah yake gargaɗin su a wancan lokaci yake cewa wala takunu awwala kafirin bihi ku zama farkon da suka kafirce alqur'ani ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa izza daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني النبي صلى الله عليه وسلم يكي جوا واند أفكشي رانا قوبك يا ما زيزو دواند يكشيشي nasiyatu wa ra'suhu bi yadihi yana dauke da makwarkwatar kan da kansa a hannunsa wato yana rike da kansa a hannunsa wa audajuhu wato jijiyoyin wuyansa kuma suna fitar da jini suna fitar da jini suna wato jini yana ta bulbula daga cikinsu ya kulu wannan mamaci yana cewa ya rabbi ya ubangiji sal hadha wato wannan da aka kashe yana cewa ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni a wani dalili da ya yi na yi har na cancanci kisa da zai kashe ni Allah ka tambaye shi ya ba ta hujja abai suka cewa Abdullahi ɗan Abbas to ai zai yi wuya su ba sai ya karanta musu faɗar Allah subhanahu wata'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima wanda duk ya kashe mu'mini da gangan to sakamakonsa wutar jahannama ne zai dawwama a cikin ta har abada khalidan fiha wa la'anahu Allah Allah ya la'ance shi wa ghadiba alayhi Allah ya fushi da shi ya la'ance shi kuma yana da azaba mai girma Abdullahi dan Abbas ya ce, to ga wannan ayar ba a shafe ta ba, ba a kuma canza ta ba. Wa anna lahu tauba, to ina tubansa za ta yiwu. Wato ko da ya tuba, wannan tsakaninsa ne da Allah, amma shi wanda aka kashe haƙƙinsa yana nan, inda an je gaban Allah subhanahu wata'ala, shi kuma shi ne zai yi shari'a. Ko dai ya samu rangwame daga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sulhu tsakaninsu, saboda kyautata rayuwarsa da kyautata tubansa da ya yi a nan duniya, ko kuma a'a Ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi masa haƙƙinsa. Ya tabbata har ila yau a cikin littafin Jami'ut Tirmidhi da Sahih Ibn Hibban, wasu daga cikin littafin hadisi kamar Sharhus Sunna na Baghawi, Abdullahi ibn Umar wata rana ya kalli Ka'aba, cikin Allah wanda ake zuwa a yi tawafi, a yi hajji, a can a yi umara. Sai da Abdullahi ibn Umar yake cewa, ma a azamaki wa azama hurmatan, والمؤمن أعظم عند الله حرمة بك. وذكري جرماني كي دريك وفي جرمان كي أفي جرما أبا كي الفرمة كي تافي الفرمة أما الفرمة مؤمني لذلك جس أبونا الله تافي تافي تاكي وانجنا نونا مكا جرمان شأن ران أن أدم مكا كش ران أن أدم وكشي ري wani abu ne babba a wurin Allah ba ƙanƙani ba. Wato da mutum ya kashe ran mumini ba bisa haƙƙi ba, to gara ba ya rushe Ka'aba. Dukkaninsu laifuka ne babba, amma laifin rushe Ka'aba bai kai laifin zubar da, wato kashe mumini ba, kashe mutumin da yake mumini. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari daga Jundub, yake cewa أول ما ينتن من الإنسان بطنه فوقاً أبن ذي ربي لما جكي موتن يوالي سين جكينسا ما يموتوسا فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل وانا دك يكي مداما يكي يجع من ما حللما فيها يجع حرم ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة بالأكف من دم أحراقه فليفعل ce haka duk wanda yake iya ya ga cewa bai yadda ko da tafin cikin hannu hannunsa na jini da zai zubar ba tare da haƙƙi ba, bai shiga tsakaninsa da aljanna ba, to ya aikata. Wato kai ya yadda ya zubar da jini na wani ba bisa haƙƙi ba, gwargwadon da cikin tafin hannu wanda zai iya zama sanadiyar rashin shigar shi aljanna, to yi ƙoƙari ya kauce ma wannan. Haka nan ya tabbata daga Abdullahi ibn Umar, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daban haraman, wato mu'mini ba zai gushe ba yana cikin wato kufuta ko yalwa daga addininsa matuƙar bai zubar da jinin da yake haram ba. Ba ka zubar da jini kisa ko ma abin da bai kai kisa ba, ya raura da wani ɗan'uwansa musulmi har ya zuba masa da jini, wani babu shakka wani abu ne wanda zai iya illanta addininsa da shi. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Umar, yake cewa min warabatil qubur allati la makhraja liman awqa nafsahu fiha safku damil haram bighayri hillihi, yana daga cikin matsalolin dan adam ba zai iya samun mafita ba in har ya jeje kansa ciki shine zubar da jini na haram ba bisa haƙƙi ba. Mutum ya sanadiyya zubar da jinin wani ko kisan wani, Abdullahi ibn Umar ya ce to wannan yana daga cikin matsalar da mutum in ya samu kansa a ciki zai rasa mafita. Hadisi ya tabbata cikin Sahihain daga Abu Huraira, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sababul muslimi fusuqu wa qitalu kufr, zagin mu musulmi fasikanci ne, ya kasa kuma kafirci ne. Hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd, kada tashin ku wato kada ku koma kamar kafirai a bayana kuna kashe junan ku, wace kakku zama kamar kafirai, wato ba dabi'a ce ta musulmi ba a ce suna kashe juna, dabi'a ce ta kafirai, kakku zama haka a bayana. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana dabbatar ya tsare mu, ya tsare rayukanmu, ya tsare mana aji.
To amin su ma'amin, malam Allah ya saka da alkhairi. Sannan mu ta farko ayo malam cewa take mene ne hukuncin yin shiru yayin da liman yake huduba, shin ya shafi mata da ke cikin gida?
Mata da suke cikin gida ba a masallaci suke ba, mata su ba su zo masallaci ba, ballantana wannan hukunci ya shafe su, wannan hukunci ya shafe ta ne akan wanda ya zo masallaci domin yin sallar juma'a, wajibi ne ya shiru. Idan kuma har ya yi magana, to babu shakka wannan ya yi lagu, ya yi sasshiyar magana, kuma zai yi rasa ladan wannan juma'ar.
Sai Muhammad Saminu Musa yake cewa assalamu alaikum malam, mutum ya tambaye shi gidan boka ko wani mai tsafi, sai yace bai sani ba, bayan kuma ya sani din, shin menene hukuncin wannan ƙaryar?
To cewa bai sani ba ila ya faɗa ne domin kada su matsa masa, sai ya nuna musu. Amma inda a ce yana da iko, to matuƙar gayya ji suna tambaye shi gidan boka ne, to yi musu nasiha ya gaya musu haramun ne su ziyarci boka, domin ga illar da take ciki. Ya karanto musu abin da zai karanto musu, ya gaya musu abin da ya sani dangane da illar wannan, illa wannan wa'azin nan shi ya sa su fasa abin da suka yi niyya. Wannan shi ne abin da ya kamata yi in yana da iya fitowa ya gaya musu. In ba zai iya fitowa ya gaya musu ba, ya ji tsoron kuma za su iya cutar da shi ko wani abu mai kama da haka, don ya faɗi wannan to ba laifi ya yi ba.
Sai Hamza Muhammad Adam yake cewa malam, menene ingancin addu'a da aka rawaito Anas bin Malik ya karanta yayin haɗuwarsa da Hajjaj bin Yusuf?
Ko ban san wace addu'a ya karanta ba, gaskiya ban san ta ba. Inda ya faɗe ta, ya faɗi wanda ya rawaito ta, wataƙila mai iya gaya masa, amma ni ban san wace addu'a ce karanta
ba. Sai saƙon injiniya Umar Aliyu Gwale yake cewa malam, da Allah, menene matsayin abin da gwamnati ta yi na cewar duk wanda ya sanar da ita wani labari game da masu kwashe dukiyar ƙasa za ta bashi kaso 5 a cikin 100 na dukiyar da aka samu nasarar ganowa, su malam ya halarcin wannan dukiyar?
Ko rabi ta ce za ta bashi, ya halarta. Shugaba idan da maslaha cikin wannan ya ga cewa akwai maslahar dawo da wasu dukiya ta al'umma wanda wasu suka rubuci a kanta ba bisa haƙƙi ba, ya ga kuma wannan hanya ce da za ta dawo da gano wannan dukiyar, a dawo da ita kuma sannan a hukunta waɗanda suka yi wannan laifi. Don ya sanya wannan babu wani abu, Annabi sallallahu alaihi wasallam aka je yaƙi yakan ce man qatala qatilan falahu salaku, wanda dukiyar kashe abokin fada, to an halatta, Annabi ya ce na halatta masa ya riƙe kayan jikinsa, an san cewa abin da duk aka tara na ganima ba a so ka ɗauki ko da allura ko da tsinke daga ciki, ba a halatta ka ɗauka ba, in ka ɗauka ka cika cikin ta balbal, haka ya kusanci yake a musulunci. Amma shugaba saboda ya tsara wa jarumansa wato ƙarfin gwiwa su dage wajen yaƙi, yakan iya shelanta musu cewa to yanzu wanda ya kashe wani, to kayan wannan da ya kashe mayaƙin da ya kashe kayansa, to ya halatta ya riƙe. Shugaba ce na bashi ya riƙe, kaga ba a raba ba, ya kashe wani mayaƙi a fagen yaƙi, mayaƙi nan yana da riga da wando da silke, yana da takobinsa, yana da dokinsa, su sun zama shi ne wannan, don da zama na jaruman sun taki sun tsaya sun cije sun jajirce ba su kare ba, ba su magudu ba. Saboda idan shugaba ya san cewa hakan zai taimaka wajen arka zakulo waɗanda suka yi satar dukiyar jama'a suka yi rikicinta, zai taimaka wajen gano su da gano wannan dukiyar, idan ya fita ka babu wani abu, ko da cewa zai raba dukiyar biyu ya ba su rabi. Amma kuma a irin haka har ila yau ya kamata ya zama akwai wata doka, kuma duk wanda ya ba da labarin ƙarya to shi ma ya zama akwai wani hukunci da aka ce za a yi masa, wanda duk ya zo da labarin ƙarya don a ci mutuncin wani ko don ya ga cewa an zalunci wani ko an kunyata wani, to aka yi bincike aka gano sharri ya yi masa, ƙarya ya masa, to shi ma ya zama akwai wani hukunci da doka ta tanada a kansa. Kada ya zama kawai an bar abin haka, wasu su rike ma wasu cuɗe ba wai don suna da wani tabbaci ba, kawai saboda su samu biyan bukata, su ga an wulaƙanta wani ko an tozarta wani ko an buga a jaridu, to ana binciken wani ana zargin sa da kaza, su yi wannan suke so, babu shakka ya kamata ya zama akwai hukunci a kansu.
To sai Jami da Sa'ad yake cewa Malam da Allah, ina halaccin karanta surar Falaki da Nafi yayin da mutum ke alwala a wanke kafar dama ya karanta Falaki a ta ko kuma ya karanta Nafi.
Wannan bid'a ce, babu shi a addini. Babu wani abu da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake karantawa yayin wanke kowace gaba daga cikin gabobin alwala. Akwai wanda suka kawo wannan a cikin littattafai, a ce in za ka wanke fuska ga abin da za ka ce, in za ka shaƙa ruwa ga abin da za ka ce, in za ka fukura baki ga abin da za ka ce, za ka wanke hannun dama, hannun hagu, kafar dama, kafar hagu, ga abubuwan da aka faɗa. Wannan babu shi a cikin musulunci, kuma babu wani hadisi ingantacce tabbatacce daga Annabi da ya zo da wannan. Saboda haka sai ka tashi na daga cikin bid'o'i a cikin addini da bai halatta ba.
Sai na Muhammad take cewa Malam, akwai bambanci tsakanin fuskar yaro namiji da mace ne a wurin kawar da shi?
Akwai bambanci, hadisi ya tabbata a sunan Abi Dawud, sunan Nasa'i, hadisin Abu Sufyan da aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaro ya fitsari ya ce a karuwa. Sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yaro ne ya fitsari yurashu ala baulil gulami yurashu min baulil gulami wa yugsalu min baulil jariya. Idan yaro ne ya fitsari to za a yayyafa ruwa, amma idan ta mace ce yarinya ce ya fitsari to za a wanke. Amma wannan duka idan ba su fara cin abinci ba, suna shan nono ne. Idan har an yaye su sun fara cin abinci, kuma ba a yaye su ba, indai har sun fara cin abinci, to wannan in suka yi da namiji da mace duka ne, kowanne idan ya yi fitsari to za a wanke abin da ya yi fitsarin a jikinsa.
Sai Ahmad baban Hindu yake cewa Malam, mutum ne ya jingini wani abu, to shin zai iya amfani da shi kafin mai abin ya dawo masa da kuɗinsa?
Abin da za a ba mutum jingina iri biyu ne. Akwai abin da za a ba ka jinginarsa wanda ba zai buƙaci kai ka yi masa hidima ba, kamar a ba ka jinginar fili, a ba ka jinginar gida, ko a ba ka jinginar mota ko babur, wani abu ce da za ka je ka ajiye shi har mai wanda ya karɓi bashi a wajen kai dama ka duk ya karɓin da yana nan ba tare da ya buƙaci ka yi masa hidima ba ko ka wahala a kansa. To wannan ba ka da ikon da zai sa ka yi amfani da shi sai idan shi mutumin ne ya halatta maka. Shi mutumin in bayan ya baka jingina ka bashi bashin, sai ya dawo ya ce maka, amma fa ina ga ba matsala, in kana da wata larura za ka hau mashin din nan kana iya hawa, ko kana da larura za ka hau motar nan, ina ga na baka dama kana iya hawa, ko gida ne ce ba matsala na baka dama kana iya zama a ciki, ko gona ce ce ba matsala kana iya nomawa. Wannan in ya zan ba sharaɗi ku kai ba tun farko, ce zan baka bashi amma za ka bani gonar ka jingina in noma. Idan mai ba da bashi ya faɗi haka, ko ya zama al'ada ce ta gudana cewa duk wanda ya kawo gonarsa a jingina, to shi wannan da aka ba gona sai ya more ta. Ya zama kamar wani sharaɗi ne da ake yi amma ba furta shi ake ba. Kamar da aka ce al-ma'ruf urfan kal mashrut shartan, ko da wasu sharti wato ba su furta ba, amma dai ya zama na al'adance. Idan ka zo ka ce za ka zan baka, ka zo ka nemi bashi a gona, nace sai ka bani jinginar gonarka, sai ka bani jinginar gonarka, sai na je ina nomawa, kai ma kuma ka san zan noma. To wannan bid'a ce, bai halatta ba, saboda ka san ka ba da bashi ne don wani amfani da za ka yi wannan da za ka samu daga wajensa. Shar'anta masa cewa idan za ka riƙa hawan motar, zan baka za ka bani jinginar motar ka amma fa zan riƙa hawa. Shi kuma saboda ya matsu yana son bashin, ya ce ba komai karɓi ba ni, zan baka amma za ka bani gidan nan, sannan za ka bani store ɗin nan naka, zan ajiye kayana a ciki. Wannan riba ce ka'ida, sannan ne a gurin malamai cewa kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba, dukkanin bashin da zai jawo wa wanda ya bada shi amfani to ya zama riba. Yayi dan ya shardanta wani amfani da zai mora daga wanda zai bashi bashi, to wannan bashin ya zama riba. to sannan akwai abinda ake bada jingina shine kashi na biyu wanda yake buƙatar hidima kamar ka ba wa mutum bashi ya baka jinginar dokin sa doki ba za a kawo maka doki ba dole ka bashi abinci ka bashi abinci ruwa za ka yi masa hidima ko ya baka jinginar wata dabbarsa ya baka jinginar rabinar dinsa ya baka jinkiyarsa ko akuyarsa da za ka ciyar da ita za ka shayar da ita in kuma ba ma za ka yi da watakila za ka fita da ita za ka bayar da asibiti ya tafi da ita ciwo duk wani hidima kake mata to wannan ya halatta ka yi amfani da ita saboda wannan hidimar idan dabba ce mai nono ya halatta ka sha ka tafi nonon ka sha ba za a ce dan mai ta sha ba sai kana mata hidima idan doki ne ya halatta ka hau saboda buƙatar saboda wannan ciyar da shi da kake yi a lokacin da zai dawo maka tafiya ɗinka saboda ka ya danganta da shi abin da aka ba da jingina amma haka kawai mutum ya baka jingina bai ce ka yi amfani da shi ba to bai halatta ka yi masa amfani da shi ba idan ya dawo maka da kayanka sai ka mai masa kayansa a ƙauyuka akan yi irin wannan galibi a bada bashi na kuɗi a karɓi gona jingina sai kuma a je ana noma gonar ba tare da ya amincewa ko yarjewa mai gonar ba bal ma ya zama al'ada ce kawai inda ya karɓi gonarka to sai an yi maka noma a ciki ko kaso to kaga wannan riba ce wannan bashi ne na riba bai halatta ba
sai Muhammad yake cewa malam assalamu alaikum shin dole ne wajen buƙatar mutum a iftikara ya faɗa da larabci ko kuwa zai iya faɗa da yaren da yake ji
kanci istikharar addu'ar istikharar gaba ɗayanta ba dole ne sai ya yi ta da larabci ba saboda ana yin ta ne bayan an yi sallama bayan ya yi sallah raka'a biyu da ce sallah raka'a ta yi ya yi sallah raka'a biyu sallah raka'a biyu nan tana kammala raka'a biyu da yin sallama kaga shi a bayan sallama za ka yi ta ba a bayan tahiya ba wasu suna cewa za a yi ta a bayan tahiya a cikin tahiya ta ƙarshe a cikin tahiya ta ƙarshe raka'a biyu ba su cika ba ba za su cika ba sai bayan ka yi sallama to sannan raka'o'in biyu su fi cika to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai sallah raka'a biyu sannan ka ce sannan ya faɗi abin da za ka faɗa na ita wannan istikhara kaga ashe sai an yi sallama shi ne aka samu raka'a biyu cikakku idan aka yi sallama sai ka yi wannan addu'a in ka iya da larabcin ko an gaya maka yadda za ka faɗi ka ta tsoka da larabci a fabe hawa ne mata babu shakka ka yi amfani da lafizan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su ya fi akan ka yi amfani da lafizan ka yi amfani da yaren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi babu shakka ya fi ka yi amfani da yarenka to amma idan ya kasance ba za ka iya yi ba to za a iya rubuta maka ma'anoninta da harshen da kake magana da shi da Hausa kake magana da Latinci kake magana da Igbo da Yarbanci da Turanci duk wani yare da shi ne yaren da kake magana da shi ya halatta rubuta maka addu'ar da wannan yaren a ciki a kunsa maka buƙatarka ka faɗa.
Sai wannan take cewa assalamu alaikum malam tambayar ta ita ce menene hukuncin mijin da ya daina mu'amala ta aure da matarsa saboda ta ƙi ne tsarin iyali alhali kuma yana da wata matar ya kusan shekaru biyu kenan menene matsayin zaman nasu.
Babu shakka yana zaluntar ta a kusan abin da ba haƙƙinsa ba ne shi kaɗai haƙƙin tsara iyali haƙƙi ne na miji da mata su duka biyu miji bai isa ya tilasta wa matarsa ba ta yi tsarin iyali don shi yana so hakanan ita ma ba za ta tilasta wa mijinta sai ta yi tsarin iyali ba in shi ba ya so ita tana so kamata ya zamana akwai fahimtar juna tsakanin shi da ita don kowa na da haƙƙi na ya haifu yana da haƙƙi shi na ya ga ya samu ƴaƴa ita ma tana da haƙƙi na ta samu ƴaƴa za ka haƙƙi ɗaya ba zai kare ni ba za ka idan har ba bisa amincewarsu su duka biyun ba to ba haƙƙinsa ba ne ya ce zai tilasta ta kuma in ya ƙaurace mata gaba ɗaya to babu shakka ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa tazaru hakal muhallaka ku bar matarku kamar wata ragaya to ba wani amfani da suke muku sai abinci ko sai shara ko wanke wanke a gida wannan bai dace ba kuma zalunci ne kuma da yawan nan abu shakka ya zalunci matarsa, zalunci ko duhu ne ranar gobe kiyama. Annabi yana cewa az-zulmu zulumatun yawmal qiyama, hadisi ne sahihi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi daga Abdullahi ibn Umar. To zalunci dufai ne ranar gobe kiyama, zalimi zai fito cikin duhu bayan duhu, duhu akan duhu, duhu na dukan duhu ranar gobe kiyama, ranar da kowa yake bukatar haske. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malun ya amalu zalimun, kada ka yi tsammani Allah bai san abin da zalimai suke yi ba. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, Allah yana kale su ne har ranar da idanuwa za su fito zururu saboda tsoro. To kaga ashe azzalimi yana cikin wato wani hatsari ba ƙarami ba ranar gobe kiyama. Majin da zai yi wa matarsa wannan ya ƙaurace mata tsawon shekara biyu saboda ba ta yadda ita ta yi tsarin da shi ke so ba, abu shi ka wanda ya zalunce ta. Idan ba zai iya zama da ita ba aka dogara ya sauwaƙi mata ta je ta abu wanda za su iya fahimtar junansu. Amma ba daidai ba ne ya rataye ta ya share ta saboda shi yana da ita matar da ke samun biyan buƙatarsa a wajen.
Sai wannan ke cewa assalamu alaikum malam, shinya matsayin wankan janabar mutumin da yake wanka da soso da sabulu kuma ya yi sallah da wankan?
To a cikin tambayar da ta gabata tana cewa matsayin aurensu, aurensu yana nan tana nan a matsayin matarsa, yana nan a matsayin mijinta. Zaluncin da yake mata ba shi yake nuna aurensu ya lalace ba, wasu kaurace mata da ya yi ba shi yake nuna cewa aurensu ya yanke ba, sai idan ya fito ya furta saki cewa ya saki ta. Saboda tana nan a matarsa kuma tana da damar da za ta koka domin a yaye mata wannan zalunci da yake yi mata. Tambayar cewa mutum ya yi wanka da sabulu da soso, abinda ake bukata ga ruwan wankan janaba shi ne abinda ake bukata ga ruwan da ake duk wani ruwa da ake tsarki da shi. Mutum ya kasancewa ruwan da za ka yi alwala da shi dole sai ya zama ruwa ne mai tsarki a kan kansa mai tsarkakewa. To haka nan shi ma ruwan wankan janaba ko ruwan wankan biki ko ruwan wankan haila dole ne ya zama mai tsarki ne a kankin kasa mai tsarkakewa. Ruwa mai tsarki kuma shi ne wanda siffofinsa guda uku din nan ba su canza ba, shi ne siffofinsa ba su canza ba da wani abu wanda yake ba daga mahallinsa ba, wato launinsa bai canza ba da wani abu. To yana nan a launinsa da ya kasan shi da shi, haka nan ɗanɗanansa bai canza ba, haka nan kuma rihinsa bai canza ba. Ruwan da za a sa masa wani abin a cikinsu da ɗaya daga cikin launin abubuwan na uku za su canza ba zai zama ruwan da ake ɗahara da shi ba. Idan mutum zai yi wanka da janaba ya zama da sabulu da abin da ya gaure da ruwan da zai yi wanka da shi, yau shakka wannan ruwan ya fita daga cikin ruwan da ake ɗahara da shi. Ba laifi idan zai yi wankan ya yi wankan janabar sannan kuma ya dora da wankan sabulu, babu matsala ya zama wankan janabar da wani abu ne da zai fike shi wani lokaci mai tsawo. Sai ya gama kuma da sabulunsa da sosansa a gefe ko kuma irin sabulunsa a jiki ya ci gaba da wankansa, kuma shi ke nan wannan babu komai, zai kuma iya yin sallah da wannan wankan da ya yi na janaba na farko. Amma wanka da ruwa da soso da sabulu, ruwan sabulu na shiga cikin ruwan wankan janaba wannan ba daidai ba ne.
To sai ne ke cewa malam, ya ingancin hadisin da yake cewa idan sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bid'uni akufikum, daga Muhammad a wasu ku daddafawa?
To ana hadisi hadisin Abu Dawud, hadisin Abdullahi ibn Abbas, Abu Dawud ya rawaito shi daga ta hanyar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi daga Abdullahi ibn Abbas. Hadisin cikakke yana cewa la tasturul julur ولا ينظر احدكم في كتاب اخيه فمن نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فكانما ينظر في النار اذا سالتم الله فاسالوه ببطون اكفكم لا تردوها حتى تمسوا بها وجوهكم وحتى تمسوا بهما وجوهكم. حديث هنا cewa cikakken lafazin hadisin cewa yake kada ku sanya labule a jikin. Abdullahi ɗan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya labule a jikin garin takudanku, kada ku sirce wato ku sanya labule a jikin wato katangar dakunan ku haka nan kada ɗayan ku ya kalli littafin ɗayan ɗan uwansa ba tare da izinin sa ba wanda ya kalli ɗan littafin ɗan uwansa ba tare da izinin ɗan uwansa ba kamar ya yana kallon wuta ne wato wani gargaɗi kamar wuta yake azabar wuta yake jawo kansa sannan ya ce idan za ku kalla ku roƙe shi da tafin cikin tafukan hannayenku kuma kada ku dawo da su har sai kun shafi fuskokinku hadisi ne da imam abu dawud ya rawaito shi kuma ya raunana shi shi da kansa ya rawaito shi kuma shi da kansa ya raunana shi cikin hadisin akwai majhul ko wanda yake ba a san ma ko waye ba ko wanda yake da dhaifi shi ma a cikin hadisin wanda shi ma malamai sun raunana shi shi yasa abu dawud ya ce an rawaito wannan hadisi ta wasu hanyoyi daban-daban daga Muhammad ibn Ka'ab wa kulluha wahiya dukkaninsu masu tsananin rauni ne cewa haza a sahuha wannan shi ne mai ɗan dama-dama wa huwa aidan dhaif ya ce shi ma mai rauni ne Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaito hadisin ya raunana shi saboda hadisi ne mai rauni
sai tambayar ta zo daga Ibrahim Adam Shekara yake cewa malam menene hukuncin mai atti geminsa ba bisa lalura ba
gemu yana daga cikin sunnan annabawa yana daga cikin sunnan annabawa kamar yadda ya zo a cikin kisar annabi Musa da Harun lokacin da annabi Musa ya je ganawa da ubangijinsa ya dawo ya samu al'ummarsa banu isra'ila sun koma bautar dan maraki bayan ya bar dan uwansa annabi Harun cewa ya zama khalifansa da zai kula masa da al'ummarsa wa khuluf li fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabil al-mufsidin to da yazo ya same su na bautar dan maraki sai ya kama kansa da gashin kansa da gemun sa yana ja shi ne dan uwansa Harun yake cewa ibnu umma la ta'khudh bi rihyati la ta'khudh bi ra'si ولا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يا دان يا دان وانا miki uwa daya kada ka kama gashin kaina kada ka kama gemuna kada ka kama gemuna kada ka kama gashin kaina la ta'khudh bilihyati wala birasi kada kama gashin kaina kada kama gashin gemuna kaga wanda yana cewa annabawa sunnar annabawa ce su bar gemu har su yi yawa har ma da za iya sa wato hannu a jimke shi a kama shi ana jan mutum da shi to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuɗaita da al'ummarsa bisa tsayar da gemu har yake cewa su saba wa mushrikai su saba wa ahlul kitabi su tsayar da gemu su cika shi su kuma rage gashin baki su rage gashin baki su cika gemunsu saura sarki daga cikin kamala ta namiji barin gemunsa har Aisha radiyallahu ta'ala anha rawaito cikin ruwaya inda ta ce idan ta so rantsuwa wani lokaci kan ce wallazi jammala ar-rijala billiha na rantsi da wanda ya kawata maza da gemu wato ya sa musu gemu yana kara musu kyau da ado saboda wannan sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta aiful liha khaliful mushrikin khaliful yahud wa aful liha wa jizzu ash-shawarif ku cika gemu ku rage gashin baki sannan kuma a ilimance hatta ilimin likitanci likitoci sun tabbatar da cewa barin gemu wato a jiki yana taimakawa wajen fatar mutum da fuska su zama masu irin daddakushewa dinnan ta abin nan yankwane ba wato akwai sinadari a jikin gashin da yake fitowa na gemu wajen taimakawa fatar fuska ta zama a cikin abinan lafiya ko joshi so da kaga duwar wasu abubuwa ne zasu taimakawa mutum wajen ya ga ya kiyaye bai raka kawar da gemunsa gaba ɗaya ba
ta kai ta dutse Ibrahim na yaba take cewa malam ta ji wani hadisi yana cewa idan mutum ya rasu kada a ce za a karya kashinsa domin ina jin zafi a jikin nasa malam wannan firsin da ake saka mutum a jiki na sanyi da zarar ya rasu a asibiti shi ba zai iya cutar da shi ba?
To ban san ina aka karanta hadisin ta ba wanda aka ce ina jin zafi amma ma li jurhin bi mayyitin ilamu wato dan an kashe mutum aka zo ana ji masa rudi wanda duba zai sa ji ya ji zafi ba to rai ya fita daga jikin mutum kuma babu magana saurin ya ji zafi an taba shi ko an soke shi ko an abin da zai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasru izamil mayyiti ka kasri hayya wato kariya kashin mamaci kamar kariya masa kashi ne ya dare wato hukuncin alfarma ko daraja ta mutum mumini bayan ya mutu tana nan daidai da yana dare yadda yana dare ba za ka kama ka kariya masa kashi ba haka kawai to hakan nan dan ya mutu ka kama ka kariya masa wani kashi ba wuce aka yana jin zafi ba saboda haka shi kuma sa shi wannan a freezer da ake ana sa shi ne don kan ya yi wari don kan jikin nashi ya lalace saboda haka babu wani abu a ciki.
To sai sakon Abbas Ismail yake cewa mallam tambayar ce cikin ne gaskiyar magana akan mai cire farcen hannu da bakinsa.
To gaskiyar magana kamar mai yana so ya ji haramun ya yi ko halil ya yi babu wani abu don ya cire ya ga zai iya cirewa din ya cire da su cire farce da baki shi kuma sau ta wahala ce kuma kazanta ce ba san me a cikin farcen ba ka sa a bakin ka kaga akwai zarari babu wani doka ta shari'a da ta ce haramun ne ka yi ko bai dace ba amma dai in ka kula da kai kanka samun saukin ka da samun lafiyar ka ai gara ka sa abin yankin farce ko reza ka yanke farcen ka.
Kuma lalai su karar kai masu raro duka da ke da wannan muka kai karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin kamar yadda aka saba a kan lambar waya 0805554413 da kuma 0707778442 sai kuma sakon WhatsApp a kan 0707640455 ko kuma cikin adireshin email a fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini na Musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke samun dama domin aiko wato zuwa amsa domin aiko da nan tambayi naku Sheikh Lawson Usman shi ne wajen da ya tattara mana sautin akan na'ura kuma sai da takan ga na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh